أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 27 رمضان، هجرة من زمن الله صلى الله عليه وسلم، 1440. من هذا الشيء karatun da muka saba gabatarwa a wannan wata a cikin littafin kitabu shifa bi ta'rifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wasallam, littafin da ke koyar da darajojin sayyidina rasulullahi da matsayin da Allah yake bance shi da shi. A ajiya muna al-faslu sabi'u daga cikin al-babu thani. Al-faslu sabi'u mun fara karanta shi, malan ya kawo mana abubuwa na wato yanayin da manzon Allah yake tsintan kansa dangane da daruriyatul hayat, rayuwa na yau da gobe, wanda ya zama baruri ga duk wani mai rayuwa yayi gogayya da wannan rayuwa din. Malan yace mana shi rayuwa da ya zama baruri ga dan adam sun kasu kashi uku. Kashi na farko abin da yafi alkhairi karancin sa, kashi na biyu abin da yafi alkhairi yawan sa, kashi na uku sukan saba cikin wa'innan yanayin yawa din ko karanta din. Amma daga abinda ake yabawa karancin sa ga mutum a ce ya dabi'antu da karanta wa'innan abubuwan a rayuwar su, shine muka fara jero wasu daga ciki. Sai kuma lokaci ya zo wato muka katse, kace daga cikin abubuwan da suke wato rayuwa baya wadatuwa ga barin su akwai bacci. To bacci yawan sa babu alkhairi a ciki. Bacci wato abun zargi ne mutun ya zama mai yawan bacci, sabila da wato malam yace li anna kasratal aqli, yawan cin abinci, washurbi, da yawan shan ruwa. Dalilun alal nahmi, yanayi ne da yake jawo zari wajen ciye-ciye, wal hirsi, da kwadayi, washarhi, da kuma wato kwadayi mai kama zuciya, wato kwadayi yayi galba akan mutum har a gane kwadayinsa ya fito fili bayan abin da ya buya na kwadayin nasa. Wa galabati shahwati, da kuma sha'awa yayi galba akan mutum, dukkan yawancin abinci da yawan shan ruwa yakan jawo haka. Musaddibun limadarrid dunya wal akhirah, wanda galaba na shahawa yakan sa mutum ya cutu duniyansa da lahiransa. Jaribin li adawail hasadi wa kutharatin nafsi, wanda yana daga cikin abubuwan da ke jawo hasada da kuma dagushewa na ran mai wannan yawan baccin da ciye-ciyen da shaye-shayen. Zaka same shi na da hasada, wato kuma zaka samu yana da dagushewar rai, bayi da zuciya, ko yaya ne ba zaka ga ya ba abubuwa na kima da daraja ba, sai dai kaga abubuwan kaskanci haka dai. Wamtila'id dimagi, da kuma cikan kwakwalwar mutum da majina, ya zama kwakwalwar ko an saka masa ilimi ba zai dauka ba. Wa qillatuhu dalilun alal qana'a, malam yace karanta waɗannan abubuwa, yawan bacci da yawan cin abinci da yawan shan ruwa, dalilun alal qana'ati, dalili ne da ke nuni zuwa ga wadatan zuci. Wa milkun nafs, da kuma mallakar rai, ka mallaki ranka dangane da sha'awanta. Shi yasa ma Allah ya fardanta mana azumi a watan Ramadana, domin hana ci da sha yakan ba wa mutum daman zuciyarsa ya samu goguwa ransa ya kyautata sabila da duk wani abin da rai take samun wato takin taki da shi wajen sabon Allah bai shige cin abinci da shan ruwa ba to waɗannan abun su ne taki na rai idan mutum ya ci ya sha sai kaga to yana kokarin ya ketare iyaka na iyakokin Ubangiji amma idan bai ci abinci ba bai sha ruwa ba to zaka ganshi cikin wani nutsuwa da kamala hakan nan to shine malam yace karanta cin abinci yana saka milkun nafsi mallakar rai wa qam'u shahwati da mutsike sha'awa musabbibin li sihhatin wa safa'il hadiri a khatiri wahidati zihin wanda mutsike sha'awa yakan sabauta lafiya ga jikin dan adam wa safa'al khatiri da kuma wato goguwan abin da zai na tunawa a zuciyarsa wahidati zihni da kaifin kwakwalwa duk abin da aka faɗa masa yayi sauri ya rike shi yasa yana daga cikin fa'idodin da ke sa mutum ya haddace abu to ya karanta cin abinci yana daga cikin fa'idodin da manzon Allah ya bayar ga wanda bai yi aure ba bai da hali manzon Allah ya ce yana yawaita azumi sabila da azumin zai kashe kaifin sha'awa din sannan kuma rashin cin abinci zai saka kaifin basira din kama anna kasratan nawmi dalilun alal fusula kaman yanda yawan bacci yana daga abubuwan da yake daku sharai wadda'afi da rauni kaga rai tana da rauni bata da kuzari cikin aikin duniya da zata amfani kanta kuma bata da kuzari wajen aikin lahira shi yasa manzo Allah bai yawaita bacci ba manzo Allah halayensa wato na bacci an ce ma bai taba yin baccin da gafala ya shiga cikin baccin ba tunda bacci kala kala ne akwai baccin da suke ce masa nu'asu baccin da bai riga ya kama kwakwalwar mutum ba bacci ne da yake kan mutum yana yi yana tashi haka shi suke cewa nu'asu akwai wanda suke ce masa sinanu sinanu kuma shine baccin da zai kama wato kwakwalwar mutum amma bai sauka a zuciyarsa ba akwai baccin da suke ce masa kuma annawm shine wanda ya sauka a zuciya bayan ya kama kwakwalwa akwai kuma abin da suke cewa wasnan in suka ce wasnan shine mutumin da ya tashi yana gigin bacci a cikin baccin yake bai san me ake ciki ba to duka wayannan a haƙin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babu su kula da yadda aka ba wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kamala wajen mallakan nafsu nasa yasa ma suka ce ba a cewa annabi muhammadu basharu kai tsaye sabila da basharu suna ce da take nuni akan abinda aka gina dan adam akai na jubillan kaskanci da kuma biye masha'awa da san rai shine ake kira basharu daga bishru ne ko fata sai aka ce to annabi ba za a ce masa basharu kai tsaye ba idan dai zaka yi amfani da kalman basharu akan shakhsiyar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai dai ka ce masa sayyidul bashari ko khairul bashari li'annahu taghallaba ala bashariyatihi sabila da shi yafi karfin bashariyarsa sabanin waninsa bashariyarsa takan fisge shi wani lokaci har ta fi karfinsa shi yasa babu wani ma'asumi in ba manzon Allah ba da sauran annabawan Allah malam yace daga cikin illolin bacci wa adami zakai wal fitna wato yakan saka mutum rashin kwazo da kuma kaifin basira zaka ga mai yawan bacci duk abin da za a fada masa sai an yi tafada bai gane ba sabila da yawaita bacci ga abin da yake sabautawa yakan dakushe ma dan adam wato mode abin da ke cikin habaran Ubangiji na hasaki sabila da shi bacci jiki ne yake bacci ruhi shi baya bacci lokacin da jiki ya kwanta yayi bacci lokacin ruhi ya riga ya fita gabarin jiki abin da ya rage tsakanin ruhi da jiki kawai igiya ne na numfashi da mutum zai na ja hu 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 kawai abin da ya rage kenan amma ruhi ya riga ya fita ya tafi sama sabila da ruhi shi masaukinsa sama ne shi kuma ruhi baya tsayuwa a guri guda, shi kuma jiki yana son ya kwanta a ƙasa, sabila da ƙasa nan ne asalinsa, to yakan so ya more wajen ya kwanta a ƙasa. To shi kuma jiki a iya gundarinsa baya da wani abu na amfani ko ɗaya, sai abin da ruhi ya bashi na fawon asiri daga hadarin Ubangiji. Jiki bai da komai, shi jiki kawai abin da ya sani ya ci ya sha ya biya bukatansa na sha'awa, iyakanta kenan. Ita kuma al-jismul latif, jikin da yake koye wanda suke ce masa nurani, wannan shi ne ruhi, shi ne wanda ke ba ma jikin nan wato daman ya san Ubangiji, ya tsarkake Ubangiji, ya yi tunani cikin ayoyin Ubangiji, ya san abin da zai amfane shi a duniya, ya san abin da zai cutar da shi a duniya, ya san abin da zai cutar da shi a lahira, ya san abin da zai amfanar da shi a lahira. Ruhi shi yake ba shi wannan daman. To da zarar mutum ya kwanta bacci, ruhin ya tafi. Shi yasa Allah ce Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Rayuka Allah yakan ɗauki rayuka hina mautiha, lokacin da wato Allah ya hukunta ma rayukan da su mutu. Wallati lam tamut fi manamiha, da kuma ran ma da ba a ɗauki ranta ba, wanda ba ta mutu ba, amma fi manamiha tana gurin bacci. Sai suka ce to bacci mutuwa ne, shi yasa ba a san yawaita baccin, sabila da baccin zai yanke maka haske na Ubangiji, zai yanke maka haske na zuciya, zai yanke maka haske na ruhi, zai yanke maka haske na kwakwalwa, sai zamanto kawai wato ka rabu da waɗannan hasake ɗin. Idan rayin ya dawo jikinka ka tashi daga baccin, kafin wato kwakwalwanka ya yi caji, zuciyanka ya yi caji, ruhinka ya yi caji, ko ko jikin ya ba ma ruhin ya ba ma jikin caji, an ɗau tsawon lokaci. To dalilin wannan sai ka kamu da rashin kwazo da kuma rashin kaifin basira, musabbibul lil kasli, har yanzu yakan sabota wa mutum kasala, wa adatil ajizi, da kuma yanayin gajiyawa, rauni akan abubuwa. Abinda zai iya shi idan da baya yawan bacci, to yawan bacci kuma sai ya sa ya zama ba zai iya wannan abin ba. Shi yasa duk mutumin da yake yawan bacci gaskiya abin a masa nasiha ne, sabila da bacci yana kashe zuciya, bacci yana kashe asirin da ke cikin, yakan hana ma ruhi ta yi caji ma jiki da tsoron Allah, ta yi caji ma jiki da zaka'u sosai. Amma yanzu kuma zan samari sun samu wani abu ma na musamman da za su sa ya yi ta saka su bacci, ya yi ta saka su bacci, to kashe kansu suke yi. Ƙarshenta su zo su zama wa mutanen duniya nauyi, ba za su iya tafuka ma kansu komai ba, sannan kuma su wahalar da mutane su zamanto alkallu alal umma, nauyi ma al'umma. Shi yasa hukuma suke tsayuwa kwarai da gaske domin su ga sun dakusar da waɗannan hanyoyi na kayan shaye-shaye da ke sa ɗan adam ya dakusar da kansa wajen moran rayuwarsa na duniya, ya dakusar da kansa kuma wajen samun alkhairin da ke ɓoye cikin lahira. Da fatan muna ganewa. Wa'adatul ajzi takan saka ma mutum ɗabi'a na gajiyawa, wa tadyi'il umri, da tozarta rayuwa. Duk abin da Allah ya ba wa mutum a duniya, babu abin da Allah ya ba wa mutum mafi mahimmanci kamar lokaci. Wallahi idan mutum ya bari lokacinsa sakan ya wuce, ba zai iya sayo wannan sakan ɗin ya dawo da ita ba, ko da da kuɗin duniya ne gaba ɗaya. Babu asara kamar mutum ya bar rayuwansa ya tafi a banza. Shi yasa Maulana Shehu Ibrahim Kaulaha ya ce, karka kirga kwanakin da kai baka yi aikin nagarta ba, karka kirga su cikin kwanakinka, sabila da bai da amfani wannan, ya zamanto shara a gare ka. Kuma sai an tambaye ka akan lokacin ranar alkiyama, daidai da sakan da kai a duniya, sai an tambaye ka me kai lokaci kaza, me kai lokaci kaza, me kai lokaci kaza. Kuma Allah ya ce, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwar razzaqu dhul quwwati matin. Allah ya halicci mutum da aljanna dan su bauta masa, to me kai na bautan Allah, ka wuni kana shashanci, ka kwana kana bacci, kuma waɗannan lokuta sa'a 24 duka sai an maka hisabi akan su. Za a baka littafinka a ce karanta da kanka, lokaci kaza me kai lokaci kaza me kai abinda aka ce maka kai kenan a wannan lokaci sai a tambaye ka wannan dalili yasa kula da yadda dan adam ke cikin asara a rayuwarsa kaman yanda Allah ya ce wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr lallai dan adam lallai mutum yana cikin asara sabila da lokacinsa dake shudewa amma wanda ba su cikin asara sai Allah yayi istisna'i illa allazina amanu sai wanda suka yi imani wa amilus salihati bayan sun yi imanin ba su zauna sun miƙe kafa ba sun yi ta yin aiki nagarta wato wanda Allah ke so wa tawasau bil haqqi sun yi wasiya ma junansu da gaskiya wa tawasau bis sabri sun yi wasiya ma junansu da haƙuri aka ce wani kafiri abin da ya saka shi shiga musulunci kenan wannan sura wal asr Allah yana rantsuwa da zamani amma innal insana lafi khusr dan adam mutum yana cikin asara a zamanin rayuwarsa sai dai in ya bi Allah yayi imani yayi nagarta to wannan kuma Allah ubangiji zai ji kansa kuma bai zama cikin wanda suka yi asara ba to kula da wannan yadda mutum yake barin lokacin sai tafi haka kawai Allah ya tu ya zabi wasu daga cikin malamai wanda su ne magada manzanni magada annabawa annabi Allah ya ce al-ulama maza Allah ya ce al-ulama warasatul anbiya'i malamai su ne magada annabawa to daga cikin wasu malamai sai Allah ya hurga haske a zukatan wasu dangane da fitar da wasu ƙari na nafiloli bayan abinda Allah ya fardanta wa bawa shine irin misali a ce za a baka lazimin istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah sannan za a hada maka da yawan salatin annabi sannan za a hada maka da yawan karatun alqur'ani to wannan dalili ne yasa malamai na sufaye suka fitar da tafiya na manhaja ta dariqa dariqa ba kungiya bace ita manhaja ce manhaj ce tafariki ne ba a saka su cikin firaq su da dariqu suna cikin jerin ahlus sunna ne mutun ya bibiye wato ta'rifin da malamai suka yi ma ahlus sunna zai ga lallai da akwai dariqu sufaye cikin wadannan ahlus sunna din sabila da ahlus sunna akwai su a cikin alfuqaha'u akwai su cikin almuhaddisuna akwai su cikin alqurra'u akwai su cikin allughawiyina akwai su cikin ulama'ul kalami to a cikin su ne kuma akwai az-zuhadus sufiyya sufaye masu gudun duniya wanda su suna aikin su ne a fage na wato a fage na tsarkake rai da tsarkake zuciya jagoran su shine a Junaydus Saliki suna ce masa Sayyidut Taifa amma kafin Junaydus Saliki an samu wanda suka dabi'antu da dabi'un sufaye a cikin sahabban manzon Allah musamman Sayyidina Abu Huraira musamman Sayyidina Abu Dharr al-Ghifari musamman irin ahlus suffa waɗannan duka sun dabi'antu da dabi'un da sufaye suke kai shi yasa ma wasu suka ce ahlus suffa sufiya din ana intisabin sa ne zuwa ga ahlus suffa kuma an ce Hassan al-Basri shi ya fara rubutu shi ya fara talifi akan tasawuf shi ya fara talifi akan tasawuf yayi wani littafi mai suna ri'ayatu huquqillah haka Sayyidina Ali yayi maganganu wanda ya hurga su wanda ma'anan su ma'ana ne na sufanci amma sai dai a lokacin ba a ce ma abun dariqa ba ba a ce mata sufanci ba tana cudanye cikin ilimi kaman yanda a zamanin manzon Allah babu wani ilimin da aka ce masa nahwu ba wani ilimin da aka ce masa sarfu ba wani ilimin da aka ce masa arudu babu wani ilimin da aka ce masa ulumul qur'an duka suna nan suna cudanye cikin siyar da dabi'u da kuma yanayi na manzon Allah da kuma yanayi na sahabban manzon Allah daga karshe ne bayan wafatin manzon Allah da tafiyan wasu sahabban manzon Allah sai aka dawwana waɗannan dabi'un sun ya zama littattafai da waɗannan ilimominsu to daga nan ne aka dawwana ilimin fiqhu aka dawwana ilimin usulu aka dawwana ilimin ulumul qur'ani
da sauran ilimin tafsiri da makamantan su duk daga baya ne to daga baya ne ma aka fitar da tasawuf din tasawuf shine fage na gyaran zuciya wanda Allah ta'ala ke cewa dangane da rai kadablaha man zakkaha wa kadkaba man dassaha ko kadablaha man tazakkaha wa zakara isma rabbihi fa salla amma sun ce wanda aka fara kiransa da sufi cikin wato cikin magabata Sufyanu Sauri ne yana daga cikin tabi'ai shine aka kira shi da sufi sabila da yanayin da ya bayyana na daukan tafarkin gyaran nafsu da zuciya su kuma malaman fiqhu sun dauki tafarki na gyaran wato ibadatu na gabobi wato da misali sallah zakka sadaka hajji da makamantan su su suna gyara ibadatu ne na gabobi su kuma sufaye suna lura da yaya za a yi bayan gabobi sun samu istiqama ko kafin ma gabobi su samu istiqama su zama suna istimdadin istiqamar su ne daga zuciya ya zama mutun ya hada zahiri da batini kada kawai ya zama aiki yake amma zuciyar tana hararan wani abin da ba Allah ba to shi ku sufaye aikin da suke yi kenan ko ku suka ce wanda aka fara kira da wannan sunan Abul Hashim ne wani mutum ne daga cikin tabi'ina Abul Hashim as-Sufi suka ce shi aka kira da wannan lakabi shi aka fara kira da Sufi amma akwai wanda suka nuna yanayin kwarai a tabi'ut tabi'ina musamman Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyya wanda ana rawaito abubuwanta da dama na yanayin sufanci da maganganun da take fada a janabi na hadaran ubangiji walaqad ja'altuka fil fuadi mu'anisi wa abatu jismi man arada julusi fal jismu minni lil jalis mu'anis wa habibu ruhi fil fuadi anisi koko uhibbuka hubbain hubbal hawa wa hubban li annaka ahlul lizaka wannan duka maganganun ta ne da take yin su a ma'ana na sufanci wanda duka an fitar da su dan haka cikin sufanci ne ta tafarra'a sufanci shine tushe din sai tafarra'a ta yarsa duk wani sufi sai ya zamanto ya rike wasu azkaru ya rike wasu lazimi ya rike wasu wazaifu na aiki wanda da wannan aikin zai samu gyaran zuciya zai samu tahzibun nafsi daga nan kuma sai ya shiga cikin maqamul ihsanin nan da anta abudallahi ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka dan haka dalika ba bakon abu bane da aka kirkiro shi sai sa idan zamu bi littattafan da aka yi na firak da dama ba zamu ga an kawo sunan kowace dalika ko aya ɗaya ba sai dai mu ga an ce akwai khawariju akwai murji'a akwai qadariyya akwai mu'tazila akwai shi'a akwai su daban-daban amma ba za ka ga an kawo maka dalika ba mai alfarku bainal firak ya kawo firaku da yawa amma bai kawo da dariku ciki ba dariku ba su cikin firaku ba kungiya bane Shahristani ya kawo cikin Al-Milal wa Nahl wa innan kungiyoyi kusan 70 da kazan da manzon Allah ya ce da su bayyana duka ya kawo Shi'a da kashakashanta Khawarij da kashakashanta Qadariyya Murji'a Mu'tazila da kashakashan su duka ya kawo amma ba da dariƙar sufaye sabila da bai cikin jerin kungiyoyi misali ka dauki wannan babban shahararren littafi na Imam Shatibi Al-I'tisam littafi ne da ya kirkire shi wanda ke yakan bid'a wanda kungiyoyi suka farar da wa'innan bid'o'in amma da yazo magana akan sufaye masu dariku irin su Abdul Qadir Al-Jilani irin su Sheikh Ahmad Ar-Rufai da makamantan su sai magana mai kyau akan su ya barrantar da tafiyar su daga kowace firqa tafiyar su manhaji ne na suluki zuwa ga hadaran ubangiji ta hanyar aikata kyawawan ayyuka sun wato katangance mutun daga abinda yake samu na tadyi'ul umri tozar ta rayuwarsa babu abinda mutun zai fara nadama akai bayan girma ya kama shi kaman tozar ta rayuwarsa da ya shudi alalaita shababi yaudu yawma fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashib ina ma samartana ya dawo da bashi labarin yanda na tsinci kaina shi sufa ba shirya masa ake ba yake zuwa duk wanda ka ganshi tsoho to ya tsince shi ya tsufa ne bai san ya tsufa ba yau da gobe ta tsufar da shi idan ma shekarun sa bai kai ya tsufa ba wahalan duniya dai tsufar da shi mata'ibu hatu shayyibu qabla waqtin zakharifuha tasihu ila al-fuzaz wahalan duniya ma kawai idan dai ko shekarun ka bai kai ya tafi ba to wahalan duniya zai mai da kai tsoho ya sa kanka yayi furfura
da sabila da haka mu kula da kyau a yawan bacci yana kawo tozarta rayuwa fi gairi nafin ba cikin amfani ba wa kasawatil kalbi yakan kawo kangarewan zuciya wa ghaflatihi da rafkanan zuciya ga barin Allah wa mautihi da mutuwan zuciya ma shi yasa ake cewa fadakarwa ana fadakar da mutane biyu ne na farko akan fadakar da asahi wanda ya zama rafkananne wanda ya san abun sai ya rafkana ma'anan asahi kenan to idan an ce masa gyara kaza an tuna masa ne to akwai kuma algafilu gafalalle wanda shi ya miƙe kafa ne akan waɗannan abubuwa shine wanda jawo shi wato zuwa ga hanyar gaskiya yake da wahala gafili kenan manzo Allah ya ce Allah ubangiji baya amsa addu'an gafil rafkananne lahin mai wasa ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabati fa inna Allah ta'ala la yastajibu du'a min qalbi gafilin lahin Allah bai karban addu'a daga zuciyar rafkananne lahin mai wasa shi yasa ko tuba za ka yi to ana son ya zamo ka tuba ma ubangiji ba cikin rafkana ba idan ka duba cikin rafkana baka da karbuwa abun Allah tuba shine ka samu inkisar ka samu khudu'i zuciyanka ya sauka ya fadi a gaban ubangiji ba kawai kai ta cewa astaghfirullah astaghfirullah zuciyanka bai mai huduri yazo gaba yazo ga Allah ba yana can wani waje to baka da baka dandanan samaratu na istighfari niddin kana yin istighfari zuciyanka baya tare da Allah amma idan zuciyanka yana tare da Allah komin girman laifinka zuciyan zai dawo zuwa ga Allah ya tabbatar da cewa yana da wani ubangiji mai gafara mai jin kai to anan ne Allah zai karbi wannan zuciyan kuma Allah yana maraba da wannan zuciyan koda a rana zaka aikata laifi ka tuba so 70 Allah ba zai ki karba ba koda so 1000 ne amma da sharadin zuciyanka ya gabato zuwa ga ubangiji to bacci yakan mene yakan saka kangarewan zuciya wa ghaflatihi da rafkanan zuciya ga barin Allah babu abin da ke da muni kaman zuciyar mutum ta rafkana ga barin Allah subhanallah wannan babban musiba ne shine take ce masa al-idbar zuciya ta juya ga barin ubangiji zuciyar da ta juya ga barin ubangiji kuwa Allah ma ya juya ga barin ta amma akwai al-ikbalu zuciya ta fiskanci ubangiji zuciya tana fiskantar ubangiji Allah zai turo mata waridatu da gaggawa suna zuwa mata ta zahiri ta batini ta ilhama ta mafarki da sauransu domin waɗannan waridatu din saraya wannan zuciya waridatu kuma sukan zo ne an darikin wuridi yawan wuridi gwargwadon wuridinka gwargwadon wurudin da hadarada tana turo maka na waridatu amma ba a son waɗannan waridatu su ruɗe ka kaga cewa kai wani ne fa to dalilin haka shikenan sai nafsu ta halaka ka ta hanyar waridatu idan kaga waridatu suna zuwa zuciyanka ma'ana kana samun fuskantar ubangiji ba yana nuna kai wani bane a'a yana nuna wannan zuciyan Allah yana raya wannan zuciyan ne domin ta ci gaba da fuskantar ubangiji amma ibnu ata'illahi al-iskandari yace kada ka bar zikiri domin kana ganin baka da huduri lokacin da kake zikirin a so da yawa idan ka nisa cikin zikirin kuma Allah zai iya janyo zuciyanka zuwa gare shi ta samu huduri amma kar ka ce dan baka da huduri ba za ka yi zikiri ba amma abinda ka fuso zuciyanka ya samu huduri in ka ce la ilaha illallah to zuciyan naka ta bude idan dunanta tana kallon girman kalman na la ilaha illallah zuciyan tana kunkuna sabila da fadin la ilaha illallah irin yadda Allah ce wa iza zikrallahu wa hada husma azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa iza zikral ladzina min dunihi iza hum yastabshirun idan an kira wanda ba Allah ba sai kaga wanda ba su yi imani da ranar lahira ba suna kyama amma in an kira wani Allah sai kaga suna farin ciki suna murna to amma shi wanda Allah ya fuskanci zuciyarsa idan ya ambaci Allah
to wa iza zikrallahu in ya ambaci Allah zuciyarsa zai samu nutsuwa zai samu itminanu a hadaran ubangiji shine hadan da suke ce masa hadaratul khafa wanda mutum bayan ya samu tawatul zahir ya samu tawatul badin to dai shiga cikin wadannan innamal mu'minuna allazina iza zikrallahu wajilat qulubuhum ko idan an ambace Allah zuciyarsu sai ya shiga wato karsashi ya shiga cikin wajalu amma idan an ambace innamal mu'minuna allazina iza zikrallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu in ana karanta ayoyin Allah zadatuhum imana wannan shine ake ce masa makamul khafiya a ta'rifin da Sheikh Abdul Qadir al-Jilani yayi ma wato kalman sufi gurgudan harfan da take dauke da shi na'am shine malam ya cigaba da ce mana washahidu ala hadha ma yu'lamu daruratan wa yujadu mushahadatan misalin abinda zai baka shaida akan wannan abinda ake sanin sa a darura kuma a same shi a karara wa yunqalu mutawatiran min kalamil umamil mutaqaddima da kuma abinda aka ciro shi mutawatiri wanda suka kawo ingancin maganganun suna da yawa min kalamil umamil mutaqaddima daga maganganun al'umman da suka gabata dangane da illan da bacci ke sabota wa dan adam da kuma illan da ci da sha yawan tasu yake sabota wa dan adam wal hukama as-salifin da masu hikima wanda suka gabata wa ash'aril arab da waqe-waqe na larabawa wa akhbari hada labarunta wa sahihul hadisi da ingantattun hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace tunda dan adam yake dauke da wani jaka bai taba daukan jaka na sharri kaman cikin nan nasa ba wanda a ciki ne yake saka lomomin abin da yake ci annabi ya ambaci ciki da wi'a ash-sharri jakan sharri annabi yace babu abin da yake mutum alkhairi kaman ya ci dan loma daya ko loma biyu gurgudan abin da zai wato bayan sa ba dai gagara mikewa saboda yunwa ba gurgudan abin da zai dan tsayar da sulhu bayan sa maza Allah bai taba ciya ko shi ba tunda yake a duniya haka sai da Aisha ta ce tunda manzon Allah yake bai taba cin waina ko ya ci wani abu ya koshi ba dai saka yatsinsa ne kwaya uku bayan ya saka yatsinsa kwaya uku zai ci loma uku to shikenan ya gama ci amma wannan bai sabota ka ganshi rako-rako alaman mutumin da ke da ragwanta tattare da shi ba shine Imam al-Busairi yana yaban sayyidina Rasulullahi yake cewa wa shadda min sagabin ahsha'ahu wa tawa ta tali hijarati kashan mutrafal adami yakan daura dutse a cikin sa sabila da yunwa kuma dutsen yakan daura ta ne akan manikincin fata ma'ana fatan gurin bai yanko ne yayi zabuli sabila da yunwa ba a duk da manzon Allah yakan zauna da yunwa to fatan sa yakan zauna damarmar kosheshe ba tare da an ga ya duka ko kuma ya zamo mai kasala ba a addu'o'in sai yana ce Allahumma inni a'udhu bika min al-jubni wal kasli Allah ina neman tsarinka daga ragwanta Allah ina neman tsarinka daga kasala wa sahihi al-hadisi da ingantattun hadisi wa atharin min salafin wa khalafin da kuma abubuwan da aka karbo daga salafu magabata wa khalafu da wanda suka zo bayan magabatan suka maye abinda magabatan suke yi a mimma la yahtaju ila istishhadin alayhi daga abinda bai bukatuwa zuwa ga ai ta kawo dalilai da hujjoji wa inna ma tarakna zikrahu huna ikhtisaran wa iktisaran mun takaita ambatansa ko mun bar kawo wadannan lai ai bubbuka na yawan bacci da cin abinci domin mu takaita kada ya fitar da mu daga kan sulbul mawdu da malam ya kawo mana babun akai domin ya nuna mana yanayin manzon Allah cikin daruriyatul hayati bukatuwa ne yau da gobe na rayuwa alastiharil ilmi bihi gurgudan abinda ilmi ya shahara da shi wa kana annabi sallallahu alaihi wasallama kad akaza min hadainil fannain bil aqal a bangaren ci da sha da bangaren bacci manzon Allah ya dauki karanta su hadha ma la yudfa'u min siratihi
wannan ma baya cikin abu ma da da a tsaya ana kakkawowa wa huwa alladhi amara bihi wa hadda alayhi manzo Allah da kansa yayi umurni da karanta cin abinci da karanta shan ruwa da karanta bacci wa khassa alayhi kuma wato yake wa hadda alayhi ya kwadaitar da wannan abu din mutun ya karanta bacci kuma ya karanta cin abinci sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi yana cewa ashe dan adam ba zai raba cikin sa kashi uku ba kashi na farko domin abinci kashi na biyu domin ruwa kashi na uku domin numfashi ba zai cika cikin safal ya sha ruwa yana tafiya da kyar yana numfashi da kyar in ya tsaya sallah na dukawa da kyar ba zai iya ruku'u mai kyau ko sujuda mai kyau ba daga nan kuma sai bacci manzo Allah ya ce a mutum ya kasa cikin sa uku kashi daya na abinci kashi daya na ruwa kashi daya kuma na numfashi to manzo Allah ya kwadaitar akan haka sannan a la siyama bi irtibadi ahadihima bil akhar daban da ma hada daya da daya sai malam yace mana haddathana abu alim as-sadafi al-hafiz bi qira'atay bi qira'ati alayhi qala haddathana abu al-fadl al-asfahani qala haddathana abu nu'aym ibn hafiz abu nu'aym al-hafiz qala haddathana sulaiman ibn ahmad qala haddathana abu bakr sahli قال حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا معاوية بن صالح أن يحيى بن جابر حدثه عن المقدام بن معدي بن معدي يقرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث يقول ودن أبن داك كان إسناد سا لقى سليمان دان أحمد يتي أبو بكر سهل يابا ملاباري يتي عبد الله بن صالح يابا ملاباري يتي معاوية يابا ملاباري دان صالح يتي يحيى بن جابر حدثه عن مكضام يابا شلاباري لقى مكضام بن معدي يقرب لقى وني ودى أكي كرنش معدي يقرب دان معدي يقرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وزع الله صلى الله عليه وسلم ياشي ما ملأ ابن آدم وياء الشر من بطنه دن آدم بشك ونجكان الشر كمن شكي سبا وطو دن آدم بشك ونجكان الشر الدنيا كمن أبن دكي بكي أتكي سبا حسبب ابن آدم أكلات يكمن صلبه sun yi ci dan adam lukumatun wasu ɗan lomomi wanda yukimna sulbahu da shine zai tsayar da gadon bayansa gaban tankwarewa fa in kana la mahalaka idan babu makawa to fa thuluthu li ta'amihi kashi daya ya ci abinci hadisi da na fara mana a baya kenan wa thuluthu li sharabihi kashi daya ya sha ruwa wa thuluthu li nafsihi kashi daya kuma ya ji linafasihi domin numfashinsa to wannan shine abinda sidna rasulullahi yake koyar da mutum ya raba cikin sa uku daya ci daya sha daya numfashi wali anna kasratan nawmi domin shi yawan bacci yakan faru ne min kasratil aqli washurbi daga yawan ci da sha qala sufyanus sauri ya faɗi biqillati ta'ami yumlaku saharul layli da karanta abinci ake samun raya dare idan mutum yace ya koshi ba zai iya tashi da daddare komai ba in kaga yayi wani abu da daddare sai dai shiga gonan sha'awa amma gona na botan Allah ba zai iya ba wa qala ba'du salat shashin magabata sun ce la ta'kulu kaseeran fatashrabu kaseeran fatarqudu kaseeran fataksaru kaseeran kada ku ci da yawa sai ku sha ruwa da yawa in kun sha ruwa da yawa sai ku yi bacci da yawa shine raqadu fatarqadu sai ku dingire ku kama bacci kasiran sosai fataksau kasiran sai ku yi asarar rayuwar ku da lokacin ku da yawa wa qad ruya anhu sallallahu alaihi wa sallama an rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annahu kana ahabba at-ta'ami ilayhi ma kana ala da'fi mafi soyuwan abinci ga manzon Allah abincin da bai da nauyi abincin da ke da rauni ba abincin da da a saka shi a ciki yayi nauyi ya hana mutum aikata abubuwa na ibada da kuma aikata kuzari na yau da gobe na rayuwarsa ai kasratul aidi hannun da ke dauke da abincin da ke da yawan hannaye a wa ana aisha ta daga sayyidatuna aisha tace lam yamtali jawfun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama shiba'an qattu,
cikin manzon Allah bai taba cika sabila da koshi ba tunda yake a rayuwarsa. Inji sai da Aisha,
wa annahu kana fi ahlihi la yas'aluhum ta'aman wa la yatashahahu,
manzon Allah cikin iyalansa baya tambayar su abinci, baya nuna zakewa wajen sha'awan abinci. In at'amuhu akala, idan sun bashi abinci sai ya ci. Wama at'amuhu qabila, abinda suka bashi kuma zai karba, baya zaban abinci sallallahu alaihi wasallam. Wama sakahu shariba, abinda suka bashi na sha sai ya sha.
La yas'a wala yu'taradu ala hadha bi hadisi barira, ba a kawo ba a budurtuwa a kan wannan da hadisin nan na wato hadisin barira. Barira ita ce maulatu sayyidatuna Aisha, wato barariyan kuyan gaci ta sayyidatuna Aisha ummul mu'minin, ita yar Safwan ne. Hadisin nata shine alam aral burmata fi halaham, hadisin da manzo Allah yake ce ban ga tukunya a cikinta akwai nama ba. Wannan ba zai mu'arada da wancan hadisin ya nuna cewa buƙatuwan annabi ga abinci ne har yake tambayan bai ji alaman tukunya da akwai nama ba, ashe ban ga tukunya da nama a ciki ba. Yace izla Allah sababa su'ali, dalilin tambayan manzon Allah yace ashe ban ga tukunya da nama din ba. Zannuhu i'tiqaduhum annahu la yahillu lahu, suna tsammanin ko cin nama bai halatta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Fa arada bayana sunnatihi, sai ya nufi yayi bayani cin nama kamma yana daga cikin sunnansa da ɗabi'arsa. Izra'ahum lam yuqaddimuhu ilayhi, sabila da ya gaba su kawo masa nama ba, sai yake zamanin ko suna tunanin baya bukatar nama, baya cin nama, kar wani ya kallafa ma kansa ya ce tunda na ga annabi bai ci ba ni ma ba zan ci ba, sai annabi ya sunnanta ya ce a kawo masa. Ma ilmihi annahum la yastaghfiruna alayhi bihi, tare da manzon Allah ya san ba suna zaben naman akan su da su ci bane ba za su ba wa manzon Allah ba. Fa sadaqa alaihim zannuhu, zaton annabi sai ya gaskata musu. Wa bayyana lahum, sai ya bayyana musu ma jahiluhu, abinda suka jahilta min amrihi, daga al'amarinsa. Bi kaulihi, da faɗin manzon Allah, huwa laha sadaqatun wa lana hadiyatu, shi sadaka ne gare ta kuma mu hadiya ne gare mu. Sabila da shi manzon Allah ba ya ce sadaka, sai dai ya ce hadiya, kyauta ce. Wa fi hikmati luqmana, da akwai daga cikin wato hikiman nan na luqman. Luqman wasu sun ce salihin bawa ne, wasu sun ce annabi ne, amma magana mafi rinjaye luqman salihi ne na bawa daga cikin bayin Allah. Yana ce ya bunayya izamtala'atil ma'idatu, ya kai dan karamin dana, idan al-ma'idatu uwar hanji tumbi kenan ta cika ko tuburkuma, idan ta cika namatul fikratu, sai tunani he yayi bacci. Wa karasatil hikmatu, he hikima ta bebance, ba za ka iya yin wani abu da hikima ba. Wa qa'adatil a'ba'u anil ibadati, sai gabobi su dunkushe su zauna gabarin yin ibada. Wa qala sahanun, malan sahanun ya ce la yaslihu al-ilmu liman ya'kulu hatta yashba, ilimi ba zai samu ba, ba zai tabbata ga mutumin da yake cin abinci har sai ya koshi ba. Wa fi sahihi al-hadisi qawluhu sallallahu alaihi wa sallama, a cikin ingantaccen hadisi fadin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, amma ana fala akulu muttaki'an, amma ni din nan ba na cin abinci ina gishin kide. Wal ittika'u huwa at-tamakkun lil akli wattaqa'udu fil julusi, wato shi kishin gida shine tamakkuni mutum har ya ci abincin, ya nitsi cikin cin abincin har ya gishin gida yana cin abincin. Wattaqa'udu fil julusi, da kuma wato zama, wato dadewa cikin zama. Kal mutarabbi'i, kamar mai zama irin wanda mutum zai hada kafafuwansa, irin zaman da dai ake inda a ci abinci, tarabbu'i, kusurwa hudu haka mutum ya yayi zama irin na ladabin cin abinci, irin wanda sayyidina rasulullahi ya koya mana. kuma iyayenmu muka ga suna yin haka in mutun zai ci abinci ana son ya zauna murabba'an na'am a kal mutarabbi wa shibhihi min tamakkunil jilsati na daga sabo da zama wato a zauna ana cin abinci har a gishingida ana cin abinci manzo Allah ba bai taba yi ba sallallahu alaihi wasallam hatta la ya'tamidu fiha al-jalisu ala ma tahtahu hada kada mutun ya dogara akan abin da yake karkashin sa wal jalisu ala hadhihi al-hay'ati wanda ke zama bisa wannan kama yustad'a yastad'i al-akla wa yastaksiru minhu wanda idan ya zauna yana cin abinci dai jingine gishingida ya zama yayi zama na tarbi'i to wannan yakan bukaci ya ci abinci da yawa sabila da ya gishingida cikin ya rarra kwanciya kamar misali dai a ce tanki ne na mai idan ana zuba masa mai idan aka karkata shi sai ya ƙara ƙasa ko kuma jarka idan an lankwasa shi an jirkida shi sai a ƙara wani abu sai ya dada ƙasa to haka idan mutum na cin abinci ya gishirgida shikenan sai abincin yayi wani waje sai ya ji yana bukatan ya ƙara akan wanda yake wa nabi sallallahu alaihi wasallam inma kana julusuhu lil akli al mustawfizi muqiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamansa wajen cin abinci to yakan zauna ne wato yakan yi zama ne ba zama na mai zakewa ba yakan yi zama ne wato irin na wanda yanzu zai yi abu yanzu zai tashi gaban wannan abu din anu ma hadisi manzo Allah yana cewa innama ana abdu ni bawa ne akulu kama yakulu abdu ina ci kaman yanda bawa yake ci wa ajlisu kama yajlisu alabdu ina zama kaman yanda bawa yake zama walaysa ma'ana alhadisi fil ittika'il mayla ala shakkin inda almuhaqqiqina aw jam muhaqqiqai dan akwai bambanci tsakanin alulama'u da almuhaqqiquna alulama'u sune wanda suke fadan gundarin ilimi na zahiri amma almuhaqqiquna su sun shiga gundarin ilimi zahiri sun shiga wani ilimi wanda yake koye gabarin zahirin wanda ba kowa da kowa bane zai gane wannan kama yulqaha illa alladhina sabaru wama yulqaha illa zu hazzin azim sika ce to wato zaman da manzon Allah yake na tarbiyi ya zauna wato wajen cin abinci da kuma ladabtuwa wajen cin abinci ba zama bane domin wato ya yawaita cin abincin ko kuma ya karkata domin abincin ya samu gurbin da zai yi ta shiga ba haka bane wa kadhalika namu haka bacci manzon Allah kana qalilan bacci manzon Allah kadan ne shahidat bi zalika al-afar sahihatu wato ingantattun hadisai na magabata da abubuwan da aka rawaita daga gare shi sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da haka wa ma zalika tare da haka faqad qala sallallahu alaihi wasallama hakika manzon Allah ya ce inna aynayya tanamani wa la yanamu qalbi wa innay iduna guda biyu suna yin bacci amma zuciya na baya bacci kaga kuwa idan ido yayi bacci zuciya bai bacci ba to idan mutun yana fadake kenan sabila da ainihin bacci dama idan ya shiga zuciya ne ake kiran sa da nau kamar yanda a dazu a baya na fada mana bacci in ya kama zuciya sai a ce masa nau idan ya kama kai sai a ce masa nu'asu idan ya kama kwakwalwa sai a ce masa sinatu to manzon Allah ya ce shi bacci bai taba kama zuciyarsa ba wa kana naumuhu ala janibihi al-aymani baccin sa yana yi ne a gefen dama dan manzon Allah komai da dama yake farawa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yu'jibuhu at-tayammum wato yin abu da dama yana burge shi komai da dama yake farawa sallallahu alaihi wasallam in zai sa takalmi da dama zai fara in zai sa kaya zai fara gabatar da dama in zai yi wanka zai fara wanke gefen dama sallallahu alaihi wasallama sai sa imamu al-busairi yake cewa wa nawmuhu al-ighfa'u dihkuhu at-tabassumu wal mashyil huwaina wa nawmuhu al-ighfa'u baccin manzon Allah rintsawa ne ba wai bacci ne na munshari ba sallallahu alaihi wasallama istizharan ala qillati an-nawm wannan domin bayyana karancin bacci ne li'annahu ala al-janib al-aysara ahna'u ala al-janib al-aysari ahna'u sabina da shi bacci kayi shi ta gefen haguna ya fi dadi amma idan ka juyo ta gefen dama ba za ka samu ka mora baccin ba to baccin da annabi ke yi ta gefen dama yana nuna karancin bacci ga shi sallallahu alaihi wasallama li hudu'i qalbi li hudu'il qalbi sabila da zuciya ta nutsu وما يتعلق به من الأعضاء الباطنة لكما أبن ديرا يتيرشين دك زكا واتو قبو بيوان دسكي بوي هين إذن أولنا اللوكة چن لميلها إلى الجانب الأكثر سبو دا واتو جويا وانتزوا بجيفي نهبنا فيستدعي ذلك السسقال فيه جويا واتحن تاجيفي نهبنا سيسا بچن ينوي جد منظن الله ياتي إذن تيمكو ينا ونجيفي كون داما كون هبنا sai mafarki mummuna to idan ya tashi ya canja gefen da ya kwanta din manzon Allah ya koyar da haka sannan yayi isti'aza sau uku yayi tofi ta gefen da yayi wannan mafarki din wannan koyarwa ne na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam amma kuma manzon Allah in zai yi bacci ya sunnanta mana mu kwanta ta gefen dama ba ma bacci ba komai da komai wa yastadi zalika lisisqal fihi kwanciya ta gefen hakuna sai ya jawo nauyin bacci wa tula da tsawon bacci wa idan nama na'imu ala al-aymani amma idan ne bacci yayi bacci a gefen dama ta'allaka al-qalbu sai zuciya ya rataya wa qaliqa ya kuntata zuciyar sabila da gefen da zuciyar yake bi samu ya kwanta ba zuciyar yana gefe ne na haguna ko to idan an kwanta ta dama yana gefe ne na dama zuciya idan to an kwanta ta hagu kuma bai samu ya kwanta ya huta ba sai zama zuciya ya zama to qalil yana cikin damuwa fa asra al ifaqa sai mutun ya sauri ya farka wala yadmiruhu al istigraq dulmiya cikin kujin bacci ba zai lullube shi ba da fatan muna ganewa na'am to mun gama da wannan fasali fasalin da malam ya kawo mana na halin manzon Allah cikin daruriyat abubuwa na bukatuwan yau da gobe na rayuwa za mu shiga al-faslu thamin fasali na takwas zawajuhu sallallahu alaihi wa sallam wa ma yata'allaqu bihi auran sayyidina rasulullah da abinda yara ce da auran wa darbu thani ma yattafiqu tamadduhu bi kasratihi a can malam ya kawo mana ad-darbul awwal ne a bangaren daruriyatu na rayuwa ya kawo mana yanki na farko ne shine ci da sha to yanzu ya kawo mana yanki na biyu ya kawo mana bangaren da karanta su shi yafi alkhairi sai kuma ya kawo mana barin gaba shine aure wanda shi kuma aure yawaita shi shine yafi alkhairi to manzo Allah ya yawaita wajen aure wa darbu thani ma yattafiqu tamaddu bi kasratihi wal faqru bi wuruq bi wufurihi kan nikahi wal jahi abinda an yi ittifaki wajen yaban yawaita shi da kuma alfahari da cikansa da kuma wato yin aure da alfarma duka amma nikah amma aure fa muttafaqun fihi shar'an an yi ittifaki akan sa a shari'ance wa adatan da kuma ta'ada na dan adam tunda dan adam an halice shi da sha'awa to murfin sha'awan nan nasa shine aure Allah ya ce nisaukum harfun lakum ko mata an yi su ne domin su zama gonaki gare ku to kowace rai a al'adance tana bukatuwa zuwa ga mace sai kuma addini ma ya shigar da wannan abun cikin koyarwansa da kuma yabo wajen yawaita shi fa muttafaqun fihi shar'an wa 'adatan fa innahu dalilul kamal shi aure dalili ne na cika wa sihhati zukuriyya da nuna lafiya na mazantaka wa lam yazal ittafaqu bi kathratihi 'adatun ma'rufatun yin alfahari da yawan aure bai gushe ba wata al'ada ne wadda sananniya ce wa tamadu bihi siratun madiya yabansa wato a baya labarbarin da suka gabata na magabata ya tabbata ana yaban wato yin aure abu ne na abin yabawa ba wato ba wai tsoron Allah bane mutum ya zauna bai aure ba ko gudun duniya kamar yadda Imam Ali ibn al-Husayn yace wa ma zuhudut taqi bi hal qirasin wala bi ta'azubin aw bi di'abi wala bi tashqusil abdan jaharan wa laysa bi lubsi aswabil jilabi yace zuhudu ba shine mutum yana yin aski ba kullun yana yin malu
kuma zuhud ba shine mutun yana yakiye ya aure ba ta'azu aw bidiazi ko kuma yana aura yana sakewa ko kuma mutun ya zama kazami yace duk wannan ba shine zuhud ba ko kuma mutun yana saka manyan kaya duk wannan ba shine zuhud ba a karshe da yace walakin bituka sirran wa jaharan wa tarki suhud fi kulli lumad mutun yakan zama zahidi ne da jin tsoron Allah a fili da bayyane da kuma ya nisanci haramun cikin dulloman da zai saka a bakin sa to tuntuni dama yin aure abin yabawa ne rashin yin sa kuma abin zargi ne wa amma fi shari'i amma cikin shari'a fa sunnatun ma'thuratun sunna ne da aka gaje ta cikin wannan addini wa kad qala ibn abbas sidna abdullah ibn abbas yace afdalu hadhihi al-umma aktharuha nisaan wanda suka fi daraja a cikin wannan al'umma sune wanda suka fi yawan mata sidna rasulullah ya auri mata 25 tsakanin wanda yayi sadaka da su da wanda bai shiga da su ba da wanda ya rabu da su da sauransu nan ne dai wanda dai suka yi ta kaba manzon Allah sune waɗannan shahararrun da muke karanta su cikin littattafan amma wanda da su da wanda suka rasu da wanda ba su yi ta kaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda annabi ya sake su da wanda ma manzon Allah bai dukuli da su ba a wani tarihi idan an hada jumlan su sukan kai guda 25 a wani kauli kenan wasu kuma sun ce 21 yana nan idan mutum yana bibiyan maganganu zai ga wato sabanin malamai akan wato yawan matan da sidna rasulullahi din ya aure sidna abdullahi ibn abbas yace afdalu hadhihi al-ummati aktharuha nisaa wanda suka fi yawan mata mushiran ilayhi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana nuni da haka wa kad qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace tanakahu tanasalu ku yawaita yin aure domin ku yawaita tsotso tsazan ku su yi yawa tanakahu ku yi aure tanafalu sai tsotsonku da abinda za ku haifa su yawa fa inni mubahin bikumul umama ni din nan zan yi alfahari da kuma sauran al'ummai ranar alkiyama saboda yawan ku a wani hadisin fa inni mukasirin bikumul umama yawmal qiyama ranar alkiyama zan yi alfahari da yawan ku a gaban wasu al'ummai ranar alkiyama wa naha ani tabattuli manzo Allah ya hana gabarin yankuwa mutum ya yanku ga mutane ya ki yin aure annabi ya hana ma ma fihi min qam'i shahawati duk da cewa mutum idan zai yi at-tabattul ya yanku ga barin mutane yana halwa yana ibada a cikin sa da akwai qam'i shahawa musrike sha'awa wa qaddi al-basad alladaini nabbaha alaihima idan mutum ya zamanto mutabattili zai kadaita da kansa yana ibada to zai musuke sha'awa saboda yawan ibadan nan sannan kuma zai zamanto ya nisantar da kwayoyin idansa wanda manzon Allah ya nisantar da mutum dangane da kallo da ido wanda yace zinal ainaini nabaw zina na idan duna guda biyu shine kallo annabi ya hana to duk da alherin da ke cikin tabattu da khalwa mutum yake banta yana zikirin Allah ya yanku gabarin aure duk da akwai alheri a ciki amma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da aure fiye da wannan manzo Allah ce man kana za qawli falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wanda Allah ya bashi dama da gurgudu to yayi maza yayi aure sabila da aure shine aghaddu lil farj lil basar wato abinda zai rintsar masa da farjin sa ba zai yi kokarin ya cetare dokan da Allah ya yi ba wa afdalu lil farj aqaddu lil basar dai katangance idon sa ya rintsa idon sa wa afdalu lil farj kuma dai zaman to katanga mafarji gaba da fadawa cikin saban Allah hatta lam yarahu al ulama mimma yuqdahu fi dhuhri har malamai suka ga aure baya daga cikin abin da ake kyamatan sa a cikin zuhudu kace kai zuhudu zai hana ka aure wannan ba nau'i ne na zuhudu ba qala sahl ibn abdullah tustari sahl ibn abdullah yace wa kad hubbibna ila sayyidil mursalina hakika an so yadda mata zuwa ga shugaban mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kaifa yuzhadu fihinna ta yaya an so yadda su ga manzon Allah mutum kuma zai ce ya guje su bayan manzon Allah ya ce hubbiba ilayya min dunyakum talafun an soyar mun abu guda uku daga duniyanku atibu wan nisa'u an soyar min da turare kuma an soyar min da mata waju ilat qurratu aini fi salah amma an saka farin ciki na lokacin da nake sallah amma malamai suka ce wato soyayyen da ke yi wa mata ba soyayya ce shahawani ba soyayya na sha'awa a soyayya ne na tausayi da jin kai sabila da mata a kowane lokaci suna bukata zuwa ga tausayawa da laffafawa da jin kai shi yasa manzon Allah yayi tawasiya akan su a hajjatul wada'i yana ce ina muku wasiya da mata ku ji tsoron Allah cikin mata mata ba bayinku bane ƴaƴa ne intattu kada ku daura musu wahalan da ba za su iya ba kada ku yi sako-sako da nauyin su da Allah ya daura muku duka yadda manzon Allah ke ishara zuwa ga mata dai masu rauni ne a jikansu a ji tausaya musu to manzon Allah da yace an soyar masa da duniya an soyar masa kwaya uku a duniya turare da mata kuma an saka farin cikin sa lokacin da ke sallah Salim ibn Abdullah Tustari yace to yaya zan yi mu guji abinda manzon Allah yace an soyar masa yace wa nahu libni uyayna akwai misalin wannan daga ibnu uyayna ina ga lokaci yayi insha Allah za mu tsaya anan gobe sai mu tashi akan shi magana na ibnu uyayna din wanda yayi akan wannan bangare din abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi nukuri Allah ya fi mana Allah ya sa sayyidina rasulullahi ya cece mu Allah ya biya mana bukatunmu na zahiri da batini mallamu shekul islam Allah ya kara masa lafiya Allah ya kai shi lafiya ya dawo da shi lafiya sauran shehunanmu Allah ya kara musu haske a kabarinsu wanda suke nan Allah ya kara musu lafiya da nisan kwana albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma Allah ya biya mana bukatunmu na zahiri da batini dukka الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته